Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16, 49, 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu tsaron mu a Jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da halal da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da safiyar Alhamis 31 ga watan Mayu shekara ta 2018 da fatan masu sahuru sun ida shi lafiya. Tare da Jummai Ali, sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC a madadin sauran abokan aiki muke farin cikin kun kamo tashoshin mu a daidai wannan lokaci. Kakanun labarai.
Shugaban Sudan ta Kudu Salwa Kiir yana son Prime Minister Ethiopia ya amfani da matsayinsa wajen hanawa Amurka azawa kasarsa takunkumi. Gwamnatin Amurka kuma ta azawa wasu kungiyoyi da yan kasar Iran takunkumi akan zargin keta haƙƙin jama'a. Sannan kuma jama'an Palestina sun ce Masar ta shiga tsakani, an kulla yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Isra'ila.
Kanun labaran kenan.
Nigeria's economy shall be larger than the economy of Australia. We have everything to gain and very little to lose.
Ambassador Osakwe ya bayyana cewa idan har Nigeria ta rattaba hannu a wannan yarjejeniya,
za ku ji yarjejeniyar da za ta bunkasa tattalin arzikin Nigeria, ba labaran duniya. Umarnin da kungiyar awarin Biafra IPOP ta bayar na kin tafiya ko kuma fita aiki jiya Laraba bai yi armashi ba. Grace Aleri Abdu tana tafi da shirin domin iyali.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Kwana ɗaya kafin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya jefa ƙuri'a akan shawarar da Amurka ta gabatar na azawa jama'an ƙasar Sudan ta Kudu takunkumi bisa zarginsu da sa kafar angulu ga shirin samun zaman lafiya a ƙasar. Shugaba Salva Kiir na Sudan ta Kudu ya bar birnin Juba zuwa birnin Addis Ababa na ƙasar Ethiopia. Zai buƙaci taimakon ƙasar Ethiopia ta hana ƙaddamar da ƙudurin na Amurka. Mai magana da yawan shugaban ya ce shugaba Kiir zai buƙaci Prime Minister Ethiopia ya amfani da matsayinsa a zaman shugaban ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin yankin da ake cewa IGAD a taƙaice, ya hau kujerar naƙi a kan takunkumin. Ƙungiyar ta IGAD ta sha ɗaukar ɗawainiyar yin shawarwarin samun zaman lafiya tsakanin ɓangarorin ƙasar Sudan ta Kudu da nufin farfaɗo da yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka ƙulla a shekara ta 2015 ba tare da samun nasara ba. Ƙasar Ethiopia kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ke da wakili na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Yau Alhamis ɗin nan ake sa ran wakilan kwamitin za su jefa ƙuri'a akan ƙudurin na Amurka a birnin New York. A yayin da Amurka ta gabatar da shawarar azawa jami'an ƙasar Sudan ta Kudu takunkumi, ta wani gefen kuma gwamnatin Amurka ta ƙaƙubawa wasu ƙungiyoyin ƙasar Iran guda uku da wasu jami'an ƙasar Iran ɗin guda shida sabbin takunkumi bisa zargin cewa sun keta haƙƙin jama'a a madadin gwamnatin ƙasar. Ƙungiyoyin da aka azawa takunkumi, kamar yadda sanarwar ma'aikatar kuɗin Amurka ta gabatar a jiya Laraba, sun haɗa da wata ƙungiyar 'yan yaƙin sa kai mai suna Asarun Hezbollah wadda ke goyon bayan gwamnatin ƙasar da gidan yarin Ewin da kuma wani kamfanin waya. A wani jawabi da ya gabatar a ranar 21 ga watan Maris, sakataren harkokin wajen Amurka ya ce gwamnatin shugaba Trump tana shirin azawa ƙasar Iran takunkumi mafi gauni a tarihi, sai fa idan Iran ɗin ta yi na'am da buƙatun Amurka na dakatar da shirin ƙoƙarin ƙera makaman nukiliya. To amma Iran ta musanta cewa tana ƙoƙarin ƙera makaman nukiliya. Har ma shugaban addini na ƙasar Ayatollah Ali Khamenei ya yi watsi da kashedin da Amurka ta yi wa ƙasarsa, yana mai faɗin cewa Amurka ba za ta yi nasara akan duk wasu take-take game da ƙasarsa ba. Jiya Laraba ta zo mata lafa akan iyakar zai Isra'ila da Gaza, a yayin da jami'an Falasina suka ce Masar ta shiga tsakaniyar kulle yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Isra'ila. jami'an Isra'ila ba su tabbatar da kullu yarjejeniyar ba, amma sun ce idan ɗan yakin sa kai a Gaza suka daina harbawa Isra'ila rokoki, ita ma Isra'ila za ta kawo ƙarshen hare-haren da take kaiwa yankunan Falastinawa. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman akan shirin samun zaman lafiya a Gabas ta Tsakiya ya yi gargaɗin cewa wannan ita ce tarzoma mafi muni da aka gani tsakanin ɓangarorin biyu tun rikicin shekara ta 2014 da aka yi tsakanin ƙungiyar Hamas da kuma Isra'ila. A 'yan watannin da suka shige, wakilin na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sha yanka shaidin cewa ɓangarorin biyu suna dab da faɗawa cikin rikici. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Isra'ila ta haramta wa 'yan yawon buɗe ido da kuma masu ibada daga ƙasar Indonesia shiga ƙasarta. Ta ɗauki wannan matakin ne domin mai da martani ga mataki makamancin wannan da ta ce Indonesia ta ɗauka a kan 'yan Isra'ila. Duk shekara dubban 'yan ƙasar Indonesia musulmi kan kai ziyara ƙasar Isra'ila a zaman wani ɓangare na ziyarar da suke kaiwa Gabas ta Tsakiya. To amma 'yan Indonesia sun nuna rashin amincewarsu a kan musgunawa Falastinawa da suka ce Isra'ila tana yi. Jama'a a farkon wannan wata, masu zanga-zanga 'yan ƙasar ta Indonesia suka ƙona tutar Amurka da na Isra'ila a harabar ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Jakarta domin nuna rashin amincewarsu ga mai da ofishin jakadancin Amurka zuwa birnin Kudus daga birnin Tel Aviv. Wannan al'amari yana faruwa ne a yayin da alamu ke nuna dangantaka tsakanin ƙasashen biyu tana ingantuwa. Jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya yi da na sani naɗa session da ya yi a zaman babban lauyan gwamnati ko kuma attorney general, domin session bai yi wata-wata ba ya tsama kansa daga binciken alaƙar da ke akwai tsakanin yaƙin neman zaɓen shugaba Trump da kuma ƙasar Rasha, sabili da ganawa da ya yi da jakadan Rasha a nan Amurka. Shugaba Trump ya sha nuna takaicin yadda session ya tsame kansa daga binciken, ya bar shi ba tare da wanda zai masa biyayya ko kuma ya kare shi. A saboda wannan takaicin ne aka yi ta yayata jita-jitan cewa kila shugaban na Amurka ya kori session daga wannan mukami ya mai gurbinsa da wani. To amma manyan 'yan jam'iyyar Republican sun yi wa shugaban kashedi cewa kada ya kuskura ya kori session. Suna tsoron cewa yin hakan na iya zama dalilin tsige shugaba daga kan karagar mulki.
Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, Jummai Ali ta gabatar. Tomadalla, jiya Laraba wata babbar kotun birnin tarayyar Najeriya Abuja ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 14 ba kuma zaɓin biyan tara ga tsohon gwamnan jihar Taraba Reverend Jolin Yame. Kotun wacce ke ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Adebukola Banjoko ta samu tsohon gwamnan da laifin zamba cikin aminci na zunzurutun kuɗi har naira biliyan 1.64 a wato a ƙarar da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta gabatar. Wannan shine karon farko a tarihin shari'ar tsoffin gwamnoni da suka yi aiki daga 1999 zuwa 2007 da wata kotu a Najeriya ta ɗaure kan zargin cin hanci da rashawa. Shi dai tsohon gwamnan yana da damar ya ɗaukar ƙara har zuwa kotun ƙolin Najeriya. Zuwa yanzu dai babu bayani kan matakin gaba da Mr. Jolin Yame yake shirin zai ɗauka.
Alkali nura da duniya shari'a yau tana sarata kowa da takara da ta yi aji an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa.
Masana harkokin kasuwanci da 'yan kasuwa da ke jihohi shida da ke kudu maso yammacin Najeriya sun halarci bita kan shirin Najeriya na shiga ƙungiyar kasuwanci bai ɗaya ta Afirka da ofishin kula da kasuwancin Najeriya ta shirya jiya Laraba a birnin Eko wanda daraitan hukumar yace idan Najeriya ta shiga hakan zai habaka tattalin arzikin ta zuwa na 11 duniya wato daidai matsayin tattalin arzikin kasar Australia ga baban gida Jibrin da ci gaban wannan rahoto.
Nigeria's economy shall be larger than the economy of Australia. We have everything to gain and very little to lose.
Ambassador Osakwe ya bayyana cewa idan har Najeriya ta rataba hannu a wannan yarjejeniya to ko shakka babu tattalin arzikin Najeriya zai zarta na kasar Australia. Hakan zai wadata ne idan har Najeriya ta taka rawar ta kamar yadda ya kamata a kasuwannin na Africa. Ita dai wannan yarjejeniya kamar yarda daftarin kungiyar kasashen Afirka ta fitar ya nuna cewa akwai kasuwa tsakanin yan Afirka biliyan 1 da miliyan 2 kuma hakan zai kara yawan kasuwanci a nahiyar da fiye da kashi 52.3 cikin 100 duk da wannan gajiya ce da kasashen Afirka za su samu. Ita kuwa Najeriya a bangaren ta za ta ci gajiyan wani yarjejeniya ne na fitar da kayayyakin da ake kerawa a cikin gida Najeriya zuwa sauran kasashen nahiyar Afirka wanda tun kafin ma wannan yarjejeniya ya zaka Najeriya kamar da masana suka yi bayani tana fitar da irin wayannan kayayyaki zuwa kasashen makwabta kai har ma dai zuwa kasar Congo. Injiniya Awol Ibrahim na daya daga cikin wakilan kungiyar masu kananan masana'antu ta Najeriya da su ma suka ce sun amince Najeriya ta shiga wannan kasuwa.
Muna da ra'ayin Najeriya ta shiga wannan kasuwa amma Najeriya ta dauki wasu matakai wanda zai ba da dama mu ce gajiyan wannan abubuwa.
Me ya fargaban yan Najeriya ko kuma kamar ku masu kamfanoni matsakaita game da wannan yarjejeniya farko?
Dama fargaban da yawanci mutane suke gani zai faru shine shauran kasashen da suke cikin Afirka suna iya zuwa su karya wayannan yarjejeniyoyi su hada baki da wayansu kasashe na kasashen Turai su riga kawo musu kayayyaki su ce a kasan suke ma suke yi.
Ita ma a bankaranta Gimbiya Mulifat Sani shugaban kamfanin hada motocin Mulifat Motors ta bayyana cewa sun amince da Najeriya ta shiga wannan kungiya sai dai wani hanzari ba gudu ba.
But the only thing is that we don't really appreciate our country and that is what led us to where we are.
Matsala anan ina ganin muna da duk wasu nau'o'i na ci gaba da ya kamata a ce mun taka rawa a kasuwannin duniya. A watannin baya ne dai shugaban kasa Muhammadu Buhari yake sanya hannu a yarjejeniyar bude kasuwannin kasashen na Afirka tare da alƙawarin gabatarwa yan Najeriya musamman ma dai yan kasuwa da maro sanin abinda wannan yarjejeniya ya kunsa kafin gwamnati ta rattaba hannu a kai. Baban gida Jibrin Hore Amurka daga Lagos.
To gaida baban gida Jibrin maimakon bikin ranar demokradiya na bana kungiyar yan awarin Biafra da ake kira IPOB ta umurce lahirin mutanen da suke yankin kada su fito bakin aiki jiya Laraba. Sai da wakilin sashen Hausa Alfonso Okurige ya ce da alamun kiran bai samu tagomashi ba.
Banda biranen Enugu da Abba, galibi al'ummar kudu maso gabashin Najeriya sun fita gudanar da harkokinsu ranar da yan kungiyar fafutukar tabbatar da kasar Biafra IPOB suka umurci kowa ya yi zama cikin daka. Ko ya lamarin yake a sassan yankin a lokacin tura wannan rahoton, Alhaji Mai Gari Bello wani dan kasuwa ne da ke Oka babban birnin jihar Anambra.
Gaskiya komai yana tafiya daidai ba wani matsala. Kamar yadda aka yi last year dai something ake yanzu. Mun zo ne nan garke inda muke kasuwa muna zaune. Akwai wanda suke zuwa masu son bukiya kasuwa za su saya. Ba wanda yake disturbing kowa.
Daga Bakaliki babban birnin jihar Ebonyi, Malam Baban nan Muhammad Gamariya ya bayyana cewa
suna tafiya da gudanar da harkokinsu babu wani abu. Ba a rufe makarantu ba, ko ya tafi da harkokinsu lafiya lau babu wani abu. Ba su bi wannan umarni ba, tabbas ba wani umarni da aka bi.
A cewar Mr. Emmanuel Nanna, wani mazaunin Umuahia babban birnin jihar Abia.
Ba abu ne yana faruwa a Umuahia yau. Ana yin zama lafiya.
Mutane sun fito?
Wannan mutane sun fito har da neman afita. Ma ga gwamnati sun fito aiki. To abubuwa nan a Umuahia suna nan ba mu ni damuwa, kowa da kowa sun je aiki.
Sai da birnin Aban jihar Abia, Malam Usmanu Bello ya shaida mini cewa
abu dai komai yana nan shiru, ba wanda ya fito, duk dai kasuwannin ga sunan a rufe, wanda ba wani movement a nan. Tsaro alhamdulillah, akwai tsaro tsakani da Allah. Ya rurrufe duka kasuwannin su kan a rurrufe suke.
kusan lamarin haka ne a Enugu babban birnin jihar Enugu.
Oh, I feel that there was a lot of compliance that no shop didn't open because I had a customer that came from on.
Mr. Chinedu Oduchukwu wani mazaunin Enugu ya ce ina ganin an bi dokar yau saboda ɗan kasuwa sun rufe shagunan su. Ina da sako daga Anata amma ban samu damar karɓar sakon ba saboda an rufe shagon da yake. An ce mu zo da yamma ko gobe. Ɗan kasuwa sun rufe shaguna amma bankuna sun bude suna gudanar da harkokin su. Kafafen yada labarai sun ruwaito cewa tun jiya gwamnatin jihar Ebonyi ta yi barazanar kwace shagon duk wani ɗan kasuwa da bai bude shagonsa yau ba, yayin da gwamnatin jihar Anambra ta lashe takobin yin maganin duk wani ma'aikacin da bai zo aiki yau ba. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
Kamar da wasa yau azumi 15 ga mai rai albarkacin sa ga karatu daga alkur'ani mai tsarki.
Sunana na Zawa Ibrahim daga makarantar Hayatul Islam birnin Kwalini. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yusabbihu lillahi ma السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم.
Sai Allah ya samu dace. Kuna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 1:17 da ƙan kai ku gyara zama ga Gris Alheri Abdu da shirinmu na gaba.
Ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka son ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya nike da
masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata a wannan zaure domin nazari da neman hanyoyin shawo kan takurawa abokan zaman aure, wani lamari da yake kai ga kisa, yau zamu mai da hankali ne kan kalubale da suke fuskanta a yunkurin taimakawa waɗanda suke samun kansu a wannan halin. Yau ma muna tare da barista Maryam Ahmed, wata lauya kuma ƴar gwagwarmayar kare haƙƙin iyali, da Malam Abba Bello, jami'in ƙungiyar da ke aikace-aikacen kiwon lafiyar iyali, da kuma Dr. Haruna Yakubu na sashen kula da lafiyar ƙwaƙwalwa a asibitin koyarwa na Aminu Kano. Malam Abba ya bayyana wa jagoran wannan tattaunawa wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori matakan da cibiyar su ke dauka na shawo kan wannan lamari.
Matakan mu na farko shine kare, of course mukan yi amfani da bangarori ko kuma al'amura kamar irin nako na jarida wurin wayar da kan mutane da ilmantar da su akan illoli da harkokin zamantakewa a matakin farko kenan. While kuma a lokaci guda muna aiki da hukumomi ko na gwamnati ko ba na gwamnati ba masu zaman kansu kenan domin yin wannan ayyuka na ilmantarwa da wayarwa da mutane kai. Sannan kamar yadda na fara fadi ya danganta, misali mu dauki spouses battery din nan, yanzu haka magana akan lakadawa wacce duka ko mace ta lakadawa miji da duka, to kaga it's possible za a samu raunuka da ciwuka, to kaga ana buƙatar su doctor anan masu shiru, ana buƙatar a tarere lafiyar shi wanda abin ya fara. Yanzu zan baka wani misali. A nan Kano aka samu mai gidan da ya hawo mota kawai sun samu sabani da matarsa, ya hawo motar sa ya riba sa biyu shi ya hada kafafuwanta da gate din gidan da mota, ya mata rugurugurin kare a shida a kafa. So kaga wannan bayan kai magani na warkewar ta kuma kana buƙatar su da shi kai irin wannan aiki na sa ka social support din da zaka zaunar da su ka amma fahimci menene ma masana
akwai wanda kike masana
yawa masana kwakwalwa su fahimci menene akwai wanda dole din sai ka dangana da bangaren shari'a maybe ka shigo da yan sanda akwai wanda muka yana da ƴaƴan da komai bayan kotu ta bada hukuncin cewar ya kore su daga gidan da ita da iyalan kuma ita ce kotu ta bada umarni ya mayar da su yake mayar da su sai da muka hada da yan sanda suka kamo shi aka daure shi sannan aka umarni su koma gidan su ya danganta da irin wannan matsala ne yaya abun ya faru da shauran su idan kuma da Allah ya kiyaye ni wanda zai resolve into ba za a samu akwar rashin rai kaga wannan gaba ɗaya magana sai ta shari'a za ta shige su
barista maganar nan tun daga shi Malam Abba yana cewa har ma ana kaiwa ga kotu amma kuma kamar yadda dai muka faru wannan tattaunawa shine har yanzu alƙalman nan fa suna karuwa da waɗanda aka sani da waɗanda ma ba a sani ba hukuncin da ake da aka kama wanda ga wanda aka kama da wannan laifi ne yake da wato sassauci da yawa ko kuma ainihin dokokin da muke da su ne akan wannan batu ba su da ba su dau wato hukunci hukunci masu tsaurin da za su koya mutane darasi ba
to a hakikanin gaskiya zan iya cewa duka abubuwan da ka faɗa da kuma ƙari ma waɗanda baka faɗa ba a hakikanin gaskiya kaman yanda ake faɗa idan mutum bai yi niyyar canjawa ba babu abin da za ka yi masa wajen canji sai dai ko kai amfani da ƙarfin hukuma ka daure shi ka aje shi a gidan yari inda zai zauna idan ya ji yana so ya buga abu sai ya bugi bango hakikanin gaskiya al'ummarmu gaskiya muna da matsala hakikanin gaskiya muna da matsala kuma dole sai mun gawa kanmu gaskiya kamar misali yanzu ana magana kan batu na auratayya wanda a kowane guri idan ka zauna ka ce shine mafaka ta farko wanda yaro ya sani kuma shine mafaka ta farko wajen gina al'umma kamar gida to amma zaka ga cewa kalubalen da ke cikin ta zaka ga mijin bai san haƙƙin matarsa ba bata gama sanin haƙƙin shi kawai da yarga abin da yarga ya sani shine batu na eh haƙƙin sa ne dole yazo ya samu ita dole ta dafa masa abinci amma bai san wani irin haƙƙi ne nasa ya rataya akan shi bai san wani irin haƙƙi ne ya rataya na kan iyalansa ba bai san haƙƙin makotakansa ba kuma haka zalika haka abin yake ci gaba kuma idan an zauna kuma idan an tashi yawanci ko a gurin fadan ne zaka ji laifin nan jinsi daya ke dorawa kuma duk inda ka ce zaka dorawa jinsi daya ba tare da ka ji jinsin biyun ba to definitely ɗaya daga cikin su kamar yanda daktar yake faɗa kuma kamar yanda Malam Abba yake faɗa dole ne ɗaya daga cikin su idan ya ji an takura masa sosai ya ga tura ta kai bango kuma ba shi da mafita dole zai nemi wa kansa mafita
to idan haka ne misali tunda muna da dokoki dokokin ne ba su wadata ba
idan an tashi an yi magana kan cewa za a yi magana kan dokoki ba sai an kawo wayannan ki saki san kotuna ba tukunna sannan za a yi aiwatar da su da zaran ka kai kamar yanda na fara magana a baya da zaran ka fara magana ka fara cewa zaka kai ƙara kotu ka zama abin Allah ya wadare a cikin al'umma
to amma kamar misali waɗanda aka kama wasu suna ganin cewa waɗanda aka samu din aka kai kotun zaki ga da zancen ya fara an yi rini an kama shi ko an kama ta an kulle an je kotu sau ɗaya sau biyu sai zancen ya koranye ba a zuwa har ƙarshe a ji cewa menene hukuncin da doka ta tanadi kuma meye hukuncin da alƙali ya zartar dan ya zama darasi ga waɗanda suke
akwai guraren da ake
kana da tsaron fashin ki wato akwai abin da Maryam take so ta fito da shi wanda ni na riga na hararo shi bisa billah ka san mu da su 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 doctor suna zauna a asibiti wani lokaci in ba zuwa kai ka same su kuma larura su amma mu muna cikin al'umma wato akwai larura ta mutane ba su fahimci menene ma haƙƙin su yanzu kamar matan da na baka misali zan za ka yi mamaki dan ce maka tana kwance a gadan asibiti ga mu ga mutanen fi da sun zo ana neman yadda za a neman mata haƙƙinta ba wanda ya magana ma raba mata aure ko a raba auren
wancan da mijin ce ta ka da mota
ita nake baka misali ka san duk sai da muka gama bayanan mu kuka take da idan da sai kici ɗaya daga cikin mu mace da take cikin mu ta tsaya tana son za ta yi magana da ita duk muka fice muka ba ka san sakon da tace a zo a gaya mana cewa ita fa komai ma za mu yi mata ta hakura kawai Allah ya ba ta lafiya ta koma gidan mijinta ka fahimci inda nake na dusa
kenan
eh a wasu daga cikin mu suka zama provoked
amma misali kun tambaya ita jami'ar ta ku ta tambaye ta ko menene dalilin ta
malam ma to magana ta gaskiya ka gane ko a irin wannan yanayin baka takura ma mutum doctor zai yi bayani sosai a irin wannan magana baka takura ma mutum ka nemo wani bayani na wanda ba shi ne a karan kansa ya abu na naka kawai inda shawara ka bayar dan mu a kawo sannan abin naka nuna mana shine baka da hujjar kai mutum hukunci ko kuma ka tilasta masa ya dauki shawara zabin zaka zube masa ya rage ruwansa ya dauka fadin wane ne baka da hukuncin naka ce fa dole sai an tafi
kuma shi ce na hakan kuka kyale ta
to labarin da yana da tsayi amma ina nuna maka irin wato na kasu ko kuma kalubalen da yake gaban mu da muke gudanar da irin wannan da kuma al'umma generally kamar yadda Maryam ta faɗa
kamar yanda ya riga ya faɗa ya kuma dora ka san akwai kasata sai da dama wanda za a iya cewa na bar shi da Allah kuma sannan society din mu muna da matsala ta yanda idan yanzu kaka fito dan auren ka ya rabu idan akwai cutarwa a batun aure addini ma bai yarda da hakan ba idan akwai cutarwa abinda al'umma ya kamata su fahimta kenan idan akwai cutarwa ba haramu bane baka zauna ka ce kana neman a sauke maka amma da zaran ka ce kana so akwai wacce ta zo ta same ni tabbas ana zaluntun ta zalunci fiye da yanda baka zato tunda zai watanni bai ma san cinta ba bai shanshan ta ba bai san komai ba amma wannan fa ba zai hana shi ya dawo da dare ya ce zai nemi hakkin sa ba na kuma nuna mata shi bai ma san ta ina ba kuma zai iya zuwa wata sa'in ya ce mata ina abinci idan babu ya kuma dake ta akan wannan baka kawo ba kuma kana tsammanin a kawo a baka so na zauna da ita muka zauna muka yi magana da ni da ita magana wanda aka yi batu na baro-baro yawanci mutane irin wa'annan idan ka zauna kai magana da su magana ɗaya suke faɗa idan na rabu da shi al'umma za su fara ce min na fiye kashe-kashen aure kaga kenan an koma kan batu na al'umma kenan because al'umma ba za ta zauna ta fuskanci dalilin ma me yasa kika fito ba a'a idan ka fito laifin macen ne ba za a zauna a ce namijin ba so wata sa'in dole ko mun fushin kamar yadda dakta yake faɗa za ta fara kawowa a kanta duk da cewa ba laifinta ba ne ba za ta fara kawowa a kanta wataƙila ni ne nake da problem kuma da zaran ta fito da wannan issue ɗin ni ne nake da problem there's a psychological problem kenan ta zanto disoriented kuma duk ranar da aka kai ta bango to komai zai iya faruwa so maganin kar ai kar a fara daga fara an fara gani ya kamata a magance shi
to nan za mu jabirki kan wannan batu a wannan karan sai zuwa wani lokaci nan gaba mu sake waiwayar wannan batu inda za ku ji ƙarin haske da masanan suka yi da zai taimaka wajen shawo kan wannan lamari yanzu a madadin Siddika da kuma wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
to madalla hali yanzu kuma mun zo ga shirin mu na karshe labarai wannan karon a takeice
kwana ɗaya kafin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya jefa ƙuri'a akan shawarar da Amurka ta gabatar na zawa jama'an ƙasar Sudan ta Kudu takunkumi bisa zargin su da sa kafar angulu ga shirin samun zaman lafiya a ƙasar shugaban Sudan ta Kudu ɗin ya bar birnin Juba zuwa Addis Ababa domin ya nemi taimakon ƙasar Ethiopia ta hana ƙaddamar da wannan ƙudurin na Amurka haka kuma Amurka wato ta kakuba wasu kungiyoyin kasar Iran guda uku da wasu 'yan kasar guda shida sabbin takunkumi bisa zargin cewa sun keta haƙƙin jama'a a madadin gwamnatin kasar. Jiya Laraba ta zo ma talafa akan iyakar Isra'ila da Gaza a yayin da jami'an Falastiniya suka ce Masar ta shiga tsakani an kulle yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Isra'ila. Jama'an Isra'ila ba su tabbatar da kulle yarjejeniyar ba amma sun ce idan 'yan yakin sa kai a Gaza suka daina harbawa Isra'ila rokoki ita ma Isra'ilin za ta kawo ƙarshen hare-haren da take kaiwa yankunan Falastinawa.
To madalla gaishe ki da haka Allah ya kawo ƙarshen shirin safe sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri amma kafin mu sallama muna ta'aziyya ga Alhaji Bashir Tuku tsohon managing director na bankin UBA da Dr. Aminu Danbinta bisa rasuwar mahaifiyarsu Hajiya Zainab Alkali Gurin. Haka nan muna mika ta'aziyya ga Hajiya Riskatu da mahaifiyarta Hajiya Maimuna bisa rasuwar mahaifinta Balogun Alhaji Isa Ajikobi a Ilorin wadda Allah ya yi wa cikawa da asubahin jiya Laraba. Allah ya yi kansu duka da rahama. Mu kuma ya kyautata namu ƙarshe. yanzu a madadin Jumai Ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da Chubahiro Diodo ne da kura da kin gabatar da shirye-shiryen mu da kuma engineer da ya rika masa anan ni sahaba Imam Ali Zandaka ta yi sallama da ku mu zama lafiya.